This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asiri da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfili Hashin Gumel tare Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 19 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ambato wasu jami'an Isra'ila da na Amurka da ba a bayyana sunayensu ba. Suna cewa Isra'ila ta kai wani hari ta sama a cikin ƙasar Iran a yau Juma'a. Aƙalla mutane 8 ne suka mutu a wani hari da Rasha ta kai cikin dare a yankin Dnipropetrovsk da ke tsakiyar Ukraine, kamar yadda jami'an Ukraine suka bayyana a yau Juma'a. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta amince da wani nauyin allurar rigakafin cutar kwalara da ake amfani da shi sosai, wanda zai iya taimaka wajen magance waitar masu kamuwa da suka rage yawan allurar rigakafin a duniya.
To, kanin labarin duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa yayin da gwamnatin Najeriya ke cewa ta karya lagun 'yan bindiga tare da ceto dukkan waɗanda ake garkuwa da su, wasu 'yan Najeriya sun mai da martani da cewa
ya'yan makaranta da aka ɗauka daga birnin Yauri har yanzu akwai kingansu da ba a sako ba. Wayancan na kuriga wasu aka sako, ba a sako wasu ba. Wayanda aka ɗauka a Gusau ka san ba dukansu aka sako ba.
Haka kuma za a ji cewa yayin da ake kyautata zaton cewa aikin samar da ruwan sama ta hanyar narkar da ruwan da ke daskara a cikin giragizai ne ya haifar da ambaliyar ruwa a Dubai.
Akwai jita-jita cewa akwai cloud seeding da aka yi ko da shi ce ba tabbas ko cloud seeding din ne ya jawo ruwan ko kuma dai in Allah.
To, daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari wanda zai sauka a ƙasar Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To, amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ambato wasu jami'an Isra'ila da na Amurka da ba a bayyana sunayensu ba. Suna cewa Isra'ila ta kai wani hari ta sama a cikin ƙasar Iran a yau Juma'a. Lamarin da ya faru cikin dare shi ne harin ramuwar gayya na baya-bayan nan tsakanin abokanan gabar yankin biyu. Sai dai a yau Juma'a Tehran ta mayar da lamarin wasa tare da nuna cewa ba ta da shirin mayar da martani. Jaridar New York Times da Washington Post sun ambato jami'an Isra'ila na cewa Isra'ila ta kai hari ta sama a Iran. Kafofin yaɗa labaran Amurka da dama sun ambato jami'an Amurka suna bayyana harin a matsayin na makami mai linzami. Ba dai gano wurin da Isra'ila ta kai harin ba ko aka auna. Kimanin sa'a guda bayan bayyanar rahotannin, BOA ta tuntuɓi wani mai magana da yawun rundunar sojojin Isra'ila, amma ya ce ba zai iya cewa komai ba a wannan lokacin. Har ila yau babu wani ƙarin haske da gwamnatin Biden ta yi a bayyane kan lamarin na Iran. Aƙalla mutane 8 ne suka mutu a wani hari da Rasha ta kai cikin dare a yankin Dnipropetrovsk da ke tsakiyar Ukraine, kamar yadda jami'an Ukraine suka bayyana a yau Juma'a. Ma'aikatar lamarin cikin gida ta Ukraine ta ce an kashe mutane 6 da suka hada da yara 2 a yankin Sinilkibishki da ke kudu maso Dnipro, yayin da aka kashe wasu 2 kuma a Dnipro. A wani sako da ya aika ta kafar sada zumunta, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Juma'a cewa harin ya lalata wani gini da tashar jirgin ƙasa a Dnipro, babban birnin yankin. Dukan ƙasashen da ke bada tsarin tsaron sararin samaniya ga Ukraine, duk shugaban da ke taimakawa wajen shawo kan abokananmu cewa kada adana tsarin tsaron sararin samaniya a ɗakunan ajiye kaya, amma a tura su zuwa ainihin birane da al'ummomi da ke fuskantar ta'addanci. Sannan duk wanda ke taimakon tsaron yana ceton rayuka ne, Zelensky ya faɗa a shafukan sada zumunta, yayin da yake roƙo ga abokanan ƙawance don inganta tsaron sararin samaniya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jama'a ba, Hafiz zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar. Kafin nan, yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan har-haren da 'yan bindiga a sassa daban-daban musamman a yankin Arewa, wasu sun nuna takaici akan kalamu babban mai baiwa shugaban shawara kan tsaro Nuhu Ribadu na cewa gwamnati ta karye lagon 'yan bindiga, kuma ta kubutar da dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su don neman kuɗin fansa. Mai bayar da shawarar ga shugaban ƙasa ya furta haka ne a Sokoto lokacin da yake gabatar da maƙala kan matsalolin tsaro a jami'ar Usman Danfodio. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Gwamnatin Najeriya ta jima tana cewa tana samun galaba ga yaƙi da take yi da 'yan bindiga, duk da yake jama'a na ci gaba da ganin yadda 'yan bindigar ke cin karensu babbaka a wasu yankunan ƙasar. Sai dai ga alama har yanzu gwamnatin tana kan bakarta, domin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro Nuhu Ribadu ya ce yanzu sun karya lagon 'yan bindiga a sassa daban-daban da ke fama da matsalolin rashin tsaro musamman a arewacin Najeriya, har ta kai ga babu mutum ɗaya hannun 'yan bindiga da sunan garkuwa domin neman biyan kuɗin fansa.
Yanzu a arewa kusan za a ce duk wanda yake victim ko wanda aka kama don kidnapping duk an sake su, duk kaman students, yaran makaranta, organized kaman villages da ake kama ko kauyuka, yanzu daya ba wanda za a ce yana cikin hatsari, kuma ba a ba kowa kudi don a ce an cire mutum. Babu wuraren nan dukan da kuke a cikin Sokoto nan, a Zamfara, a Kaduna, a Waiwai, duka an samu wannan abubuwan ne, alhamdulillah.
Sai dai masu bibiyar lamura rashin tsaro irin Farfesa Ma'azu Shamaki, sakataren kungiyar da ke fafatukar cigaban gabacin Sokoto, yankin da jima yana fama da matsalar rashin tsaro, na ganin cewa kalaman Nuhu Ribadu abin ban tsoro ne.
A tsaye idan gaskiya ce kowa ya sani kilin da nashi daya ne abba dauka ba, kuma kowa sa abin da ake ciki, ba za mu hana shugabanni su faɗi abubuwan da suke faɗi ba, abubuwan da suke so. Amma kai ka sani a halin da ake ciki yanzu, hatta da ya'yan makaranta da aka ɗauka daga birnin Yauri har yanzu akwai kingansu da ba a sako ba. Wayancan na kuriga wasu aka sako, ba a sako wasu ba. Wayanda aka ɗauka a Gusau, tarayya ta gwamnatin Gusau, ta san ba dukansu aka sako ba, da wurare dai da dama wanda yake kai ka sani suna nan.
Jama'a dai na ganin ko bayan ɗaiɗaikun jama'a da aka sa cewa har yanzu akwai raguwar 'yan matan makarantar Chibok da suka share shekara 10 cur da sacewa ba a ceto su ba. Wani batu da mashawarcin na shugaban ƙasa ya yi kan tsaro shi ne cewa yanzu an samu yalwantar tsaro ta yadda mutum kan iya tafiya cikin dare babu fargaba. To sai dai ko a daren jiya an samu rahoton 'yan bindiga sun ci zarafin jama'a a yankin Isa, kamar yadda sanatan yankin gabacin Sokoto Ibrahim Lamido ya tabbatar.
A jiya da aka gaya man cewa ga abun da ya faru, wallahi na kwana cikin baƙin ciki daban da takaici. Na tabbatar da cewa matakin da mun ka ɗauka za mu kai ƙarshen su da yadda Ubangiji. Wannan abu baƙin ciki ne, abun takaici, abun ba haushi, abun Allah wadda. Waɗannan 'yan bindiga, zan ce maka wannan gehe namu sun ci amananmu, sun kashe mana al'umma.
Haka ma wani mutumin na Isa ya ce magana rashin tsaro ga Isa sai dai Allah ya yi wa jama'a gata.
Saboda kaga yanzu tun daga gidan Sale shekaran jiya sun kai wani hari, sun kashe mutum hudu, sun tafi da mata da yara kusan 40, sannan sun kona motoci guda 6. Yanzu haka wajajen su coci akwai wanda aka kama. In ka daga nan su wajen gidan su abin nan girnashi tsohon gari da sabon gari, mutanen ma duk sun watse. Amma maganan gaskiya mai ba shugaban kasa shawara, wannan wani abu ne da yake can tsakanin su, amma mu da muke nan mu muka sani muke ciki. Idan matsala akwai matsala gaskiya yanzu.
Matsalar dai ta rashin tsaro na ci gaba da hanawa jama'a bacci da idanu biyu rufe a wasu yankunan Najeriya, tare da jefa tsoro a cikin zukatan al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Hukumar lafiya ta duniya da allurar rigakafin cutar kwalara da ake amfani da shi sosai, wanda zai iya taimaka wajen magance yawaitar masu kamuwa da suka rage yawan allurar rigakafin a duniya da aka ajiye tare da barin kasashe matalauta, suna ta kokarin shawo kan annobar. Hukumar WHO ta ba da izinin yin allurar rigakafin wanda kamfanin New Biologics ya samar, wanda kuma ya sanya tsarin da aka yi amfani da shi yanzu a makon da ya wuce. Sabon nau'in allurar mai suna EUBCOL-S, tsari mai sauki wanda ke amfani da kayayyakin haɗin 'yan kaɗan, yana da arha kuma ana iya yin sa da sauri fiye da tsohon nau'in allurar. A nuna cewa allurar rigakafin tana taimakawa wajen hana cutar gudawa a cikin binciken da aka yi a mataki na ƙarshe a Nepal. Amincewar hukumar WHO na nufin hukumomin bayar da agaji kamar Gavi da UNICEF yanzu za su iya saya wa ƙasashe matalauta. Daga ƙarshe, daga jihohi masu nisa da ke tsaunukan Himalayan a arewa zuwa kudu mai nisa, miliyoyin Indiyawa ne suka yi jerin gwano a rumfunan zaɓe a yau Juma'a. A zaben da aka fara zagaye na farko, wanda ake ganin Prime Minister ƙasar Narendra Modi ne ke kan gaba sosai. Zaben ya haɗa da jam'iyyar Modi ta BJP ko Bharatiya Janata Party da za su fafata da Indian National Development Inclusive Alliance, haɗin guwar jam'iyyu sama da dozin biyu da ke da suna India. 'Yan adawar na fatar kayar da Modi da ya shafa sama da shekaru goma a kan karagar mulki, tare da alƙawuran magance batutuwan da suka haɗa da rashin aikin yi da matsalar tattalin arziki tsakanin talakawa. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafizu Abdullahi ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, biyo bayan wata gagaruma ambaliyar ruwa da ba a taba ganin irin ta ba a kasar Dubai, wadda ake kyauta zaton cewa aikin samar da ruwan sama ta hanyar narkar da ruwan da ke daskara a cikin gidagizai ne ya haifar da ita a fadin kasar. Babban editor sashen Hausa Alher Grace Abdu ta zanta da wani mazaunin Dubai wanda ya nemi a sake sunansa, kuma ya bayyana mana irin halin da suka tsinci kansu ciki yayin iftila'in.
Akwai jita-jita cewa akwai cloud seeding da aka yi, ko da shi ce ba tambas ko cloud seeding din ne ya jawo ruwan ko kuma dai yin Allah. Amma abinda na fahimta shi ne ruwan ya dan zo da dan yawa, wanda duk harkoki ya dan tsaya domin ba hanyar da motoci za su bi, kuma akwai motoci yawa yanzu duk suna na kan hanya. Kuma an dan samu wurare da yawa wanda ni ba zan san duka ba da aka samu wannan ambaliyon ya saccin ɗansu. Amma I think suna da rapid response wanda Allah ya sa suna ta ƙoƙari a ga cewa dai ya affecting rayuwar yau da gobe ba sosai. Kuma a yau yanzu kowa ya koma aiki, kamar kwana biyu kwanaki ne kawai aka ɗan ce a yi aiki daga gida. Amma yanzu kowa ya koma, kuma yanzu ba ruwan, kuma gashi an samu rana. Yanzu dai abin akwai sauki sosai, alhamdulillah.
Iya saninka akwai asarar rayuka da aka samu da sakamakon wannan ambaliyar ruwa?
Gaskiya ni ban ji wannan ba, amma na san na guje da ɗan dama, amma na rayuwa ban ji ba. Yana iya yiwuwa amma ni ban sani ba.
Duk lokacin da aka sami wani bala'i farat ɗaya, mutane sukan shiga halin kakanikayi, musamman waɗanda sai sun fita yau da kullum sukan samu kayan masarufi da dai sauransu. Ya kaji ko kuma ka gani rayuwa ta shafi al'umma?
Kisa dama zaman irin zaman da ake a ƙasar nan, kowa na da kaman abinci wanda zai ɗan ɗauke shi ya ɗan lokaci kaɗan, ko a ce kaman sati ko kwana uku zuwa kaman nan haka. Tunda kuma tsarewa da aka ce mutane suka su je aiki domin ambaliyan na kwana biyu ne nake ji. To yanzu kuma kowa ya koma aiki, yanzu komai is almost normal, sai dai akwai hanyoyi wanda aka ɗan rufe domin a yi gyara ko kuma a ɗan a yi ƙoƙarin cewa hanyar ba zai kawo wani illa ba ko ya cutar da al'umma, shi kenan. Amma banda haka yanzu komai ya koma kamar na da, kuma yara an ce su yi karatu daga gida. Ma'aikata ma wani zai wahala su ma daga gida.
Waɗanda suke da yara a makaranta, ƙananan yara da suke tafiya makaranta, yaya ake gudanar da harkokin ilimi a wurin? Domin idan aka ce farat ɗaya yara su zauna su yi karatu a gida, ko ma'aikata su zauna su yi ayyuka a gida, ya zama kenan akwai wani ingantaccen shirin da in an samu yanayi irin haka za a iya yi ba tare da wata matsala ba? Ya harkokin karatu suke gudana a wurin?
Tun lokacin COVID nake ganin sun riga sun ɗauki matakai da yawa, wanda in ji wani abu ya faru farar ɗaya za a dan san me za a yi na ɗaya na tallafawa mutane da kuma ba da shawarwari yadda mutane za su bi da rayuwarsu na yau da gobe. Kuma gaskiya sun yi ƙoƙari, suna ƙoƙari, har yanzu kuma suna ci gaba da ƙoƙarin domin su ga cewa ko da wani abu ya faru suna da perfect or almost perfect emergency response wanda ko ina ake za a je a taimakawa mutanen.
Wani mazaunin Dubai kenan a tattaunawarsu da alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wanda yanzu anan Washington DC a wugun muke cewa karfe 10:11:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron wannan shiri mai tarin albarka na da ɗan gari wanda gidan radiyon sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke gunduman Columbia. Yake kawo muku a daidai wannan lokacin musamman haɗin gwiwa da gidan radio na Dash Radio da ke ƙasar Kamaru wanda ake kama shi a mita 9.9 a ƙaramin zango. Yau dai muna tare ne da Alhaji Bala mai anguwan Marobiya masanin harkokin tarihi. Barka da shigowa wannan zaure namu da muke watsa shirye-shirye kai tsaye.
Alhamdulillah, shukuran, muna yi maka maraba da zuwa. Wato kana yi mun tambaya game da garin Yabasi. Garin Yabasi wato akwai tarihi da yawa waɗanda iyaye suka gaya mana game da wannan garin. Gari ne mai arziki da gaske, musamman ma na gonaki, suna da arzikin gona da kuma suna da ruwa, suna da kifaye da kuma su kadodi a cikin ruwan tasu. To saboda hakan nan gari ne wanda yake Hausawa sun zauna da waɗanda suka tayar a gurin, wanda suka karɓe su sun yi zaman lafiya. Ya kai Hausawan ma suna da zango har kusan guda biyu. Akwai tsohuwar zango ya ganin ta Yabasi, akwai tsohuwar zango wanda ake kiranta Dogbele, akwai kuma wata sabon zango wanda aka bude ta cikin gari can wanda ake kiranta Banya. An yi cuɗanya.
To washin wannan gari Hausawa ne kawai suka samu karɓuwa a wannan garin ko kuma akwai wasu ƙabilu da sauran da ya rika a wannan gari?
Akwai dukkan ƙabilun ƙasar Kamaru, haka har da waɗansu baƙi ma waɗanda suke ba 'yan ƙasashen Afrika ma ana samun su a wannan garurukan. Ya waɗanda suke shingula suke harka na kasuwanci. Akwai kuma 'yan aikin gwamnati waɗanda suka tashi daga wani gari suka isa wannan garin, gwamnati ya tura su aiki waɗanda su ba garin su bace zuwa su kai aikin gwamnati har ya zama to masu yin haifafe waɗansu sun tafi ritaya ba su koma ba ma sun gwammace su zauna nan sun saba da garin saboda ɗaukaka da aka yi musu a wannan garin Yabasi.
Bayan ka ce akwai waɗansu abubuwa kaman maganan noma da kiwo da kuma arzikin itace da kuma dabbobin ruwa ko? To shin wannan gari matasa sun samu aikin yi ne domin cigaban rayuwarsu?
Matasa suna kokari, akwai waɗanda suke aikin gona, akwai kuma kasan yaran yau yawanci kuma sun fita sun tafi Turai, waɗansu sun fito kuma suna binni nan suna neman kuɗi a kodan kuma suka shauro suke aikin gona can. Saboda akwai goro, akwai tumba, akwai kuma kifaye da su kadodi a cikin ruwan tasu.
To bayan akwai waɗannan abubuwa gabaki ɗaya na arziki, idan muka yi hange ta wajen ɓangaren goro, kasan goro wata tsohuwar kasuwanci ce wanda al'umman Hausawa suka runguma tun tali-tali. To shin ana shigowa daga kaman ƙasar Najeriya, ƙasar Ghana da sauran ƙasashen nahiyarmu ta Afirka domin gudanar da wannan kasuwanci ɗin a wannan gari na Yabasi?
Kasan ita Yabasi ta yi tasiri zamanin da iyayenmu kakanninmu wannan kasuwan suka dinga yi wannan nema ya kai su neman goro da haure da kuma nan ma aka samu fatake waɗanda kuma sun iya kama su kifi da su kada har ya zamanto akwai daga cikin wannan Hausawan akwai wani shahararren Bahaushe da ya tasiri wanda ake kiransa Ibrahim Malam Ibrahim mai radio wanda ya dinga kama kada a cikin wannan ruwan. Akwai wata kada ma da ta dinga damun 'yan ƙasan ana kiranta Bama, shi wannan Malam Ibrahim ne ya cafke wannan kadan. To saboda hakan nan su waɗannan 'yan garin suna son Hausa da gaske, sun zauna lafiya da Hausawa. Hausa suna ƙoƙari, suna da arziki da gaske a garin. To shi dai yaran ba su a zama, duka sun fifita binni. Don da na isa garin na ga arziki, ga goro, ga daji, ga tumba, ba abinda babu a zangonsu. To amma ba su a nan, duk sun watse sun shaura kaɗan ne suka shaura. To amma alhamdulillah akwai zango, akwai masallaci, akwai kuma ma sarauta ta wannan garin, akwai Bahaushe wanda yake sarauta a garin din.
To yanzu wannan gari zai yi kimanin kaman shekaru nawa da aka kafa wannan gari na Yabasi?
garin ya ba su yi ban da tabbas, amma tsohon gari ne wanda Jamusa sun zo sun samu garin. To idan ka duba yau tafiyan Jamusawa barin kasar nan kusan shekara 150 da wani abu kenan ko ko kasa da haka. To she kaga cewa tsohon gari ne ya fi shekara 150 wannan garin ta Yabasi.
To yanzu kaman kilometer yake da shi, kilometer nawa yake da shi tazara tsakanin sa da babban birnin kasar Kamaru Yaounde da kuma jihar da wannan gari yake kafe, jihar Littoral Douala kenan.
Ita dai Yabasi a jihar Littoral take, wato region din Littoral ita take iko da Yabasi. Tashi daga Littoral zuwa can tsakanin kilometer 65 ne, sai kuma tashi daga nan zuwa Yaounde za ka hada dai kilometer kaman 260 hakan nan ajin da yake.
To wannan gari na Yabasi wanda yake da tarihi, yanzu waɗanne al'amura ne yake karbuwa musamman na kasuwanci, tunda yake akwai su itacen tumba wanda kasashen duniya manya suke amfani da waɗannan sinadari na waɗannan itatuwa ɗin da yake kafa wannan gari na Yabasi.
Yanzu dai harkan da ake na gai ke wucewa sosai, manyan 'yan kasuwa su suke harkan tumba, suke yanka su itace da kuma kananan 'yan har kasu ma suna zuwa sayan itacuna, suna shine fi wucewa wannan garin. Da kuma wa 'yan gona masu aikin gona suna nan a garin, suna kamar su ayaba suna fitowa da shi suna shukawa nan yana fita. Yawwa da goro ma yana fita. Yawwa amma goron bai fita kamar da. Yawwa saboda ka san lokacin da aka ce maka akwai kakao ma da su kafe duka ina fita. Yawwa.
To wani shawara zaka ba wa su mazauna wannan gari na Yabasi wajen ganin cewa sun tsira da rayuwarsu a wannan gari?
Wato shawara da za a iya ba ma 'yan Yabasi, shawara guda ɗaya ne, 'yan Yabasi Hausawan Yabasi su koma su ta da gida. Yawwa gida na nan akwai amfani su samu su haɗa kansu a gina masallacin garin, da na gani masallacin garin na da ɗan matsala a samu a gina shi. Yawwa tun aka gina masallaci a samu kuma 'yan kasuwa masu kaman gashin naman nan a tare da zango, mutane za su dinga zuwa suka ji cewa akwai nama cikin angon Hausa ana gasa nama, za su dinga zuwa suna saya, a samu masu yin aikin shayi duk dai a haɗu, to sai anguwa ya tashi.
To yanzu ta bangaren gwamnati ya kake ganin gwamnati tana wani hoɓɓasa kuwa domin gyara wannan gari na Yabasi tunda yana da waɗannan abubuwa na tattalin arziki?
To ai ka san akwai wani ɗan siyasa da ya taɓa cewa su yau gwamnati ta ƙare musu komai dama abinda suka dinga kuka hanya. Suna da abinci to ba hanyar fitowa da kayayyakin abincinsu. To yau ya zamanto Yabasi da in ka tashi zuwa Yabasi kakon biwa hanya kana ta shan wuya, kwana biyu ma a cikin wahala kake cikin taɓowa ita tura mota. To yau gashi alhamdulillah in ka tashi garin nan karfe 6:10 dai kana Yabasi. To kaga ni kaina na tafi na gani hanya ne har can Yabasi. To saboda haka gwamnati ta yi aiki sosai, in aka ce maka hanya na nan za ku yi ku fito da abinci to ko me zai yi? To ni kam ban da wani magana da zan yi ma gwamnati, ga kuma makarantar kama kifaye da kuma makarantar gona wanda tsohon shugaban kasan Kamaru Ahmadu Ayijo ya gina, da shi wannan sabon shugaban shi ma ya gina makarantar kama kifaye da kuma university in technology na sha'anin kifi da waɗansu na zamani duk gashi nan. Kuma bayan haka akwai waɗansu kuma abubuwa da yawa da suke, akwai wani ma ɓangare ta Yabasi ɗin ana kira su Norma Gombe. A nan ma an ce an samu ma'adani, akwai abubuwa da aka samu duka gwamnati zai yi aiki da wannan, kuma akwai hanya da suke so su yi in ka shiga ta nan, kai in ka tashi Duwala za ka je Bafusam, wanda ya shiga ta nan ya je riga ka isa Bafusam. Saboda akwai hanya da yake fita a ƙasan garfi ta nan, akwai hanya da yake fitowa a isar Lumu ta nan.
Menene fatanka ga al'umman Kamaru da kuma wannan gari na Yabasi?
Fata na da al'umman Kamaru Allah ba mu zaman lafiya. Zaman lafiya ita ce ginshiki, don zaman lafiya tafi zaman ɗan sarki. Idan babu zaman lafiya ba abin da za a yi. Idan zaman lafiya ta zo to ƙasan Yabasi ma komai zai yi, ba Yabasi ba ma kawai Kamaru duka ga baki ɗaya. Abin da zan iya ce kenan, kuma Allah ya kare mu da tashi hankali da wani fitina da wani abin da zai zo da tsanani, Allah ya kama shi da sauki.
To amma da Allah kun ji ƙarshen tattaunawarmu da Alhaji Bala mai Angon Marobiya akan wannan gari na Yabasi wanda yake da tarihi kwaya da gaske, kuma tsohon gari ne. Sannan kuma turawan mulkin Malaku su ne su ma sun samu wannan gari na Yabasi, kuma sun gudanar da harkokinsu a wannan gari. Da fatan cewa za ku ci gaba da sauraron wannan shiri mai tarin albarka na da ɗan gari, wanda ni Muhammad Awal Garba na jagoranta daga nan ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Da wannan nake ce da ku, mu zama lafiya sai kuma wani loto idan Allah subhanahu wataala ya nuna mana. Madalla.
To madalla, a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta email. Sakonmu na farko a yau cewa yi, Allah ka taimaki al'ummar Gaza bisa mawuyacin halin da aka jefa su. Allah ka zama gatansu, ya ba su nasarar kare kansu don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako daga Nazir Abubakar Sabon Gusau. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Muhammad Salihu na ƙauren nan mu da jihar Zamfara. Ya ce hakika muna farin cikin yadda darajar kuɗin ƙasar mu naira ke ci gaba da farfadowa bayan mummunan hauhawar farashin da ya haifar mana. Muna fatan 'yan kasuwarmu za su sanya tausayin al'umma da kuma kishin ƙasa a yanzu da farashin da ke ci gaba da karewa. Saƙonmu na gaba ya fito ga Muhammad Salihu Ƙaura na Mo da jihar Zamfara. Ya ce hakika muna farin cikin yadda darajar kuɗin ƙasarmu Najeriya naira ke ci gaba da farfadowa bayan mummunan hauhawar farashin da ta sashi ya haifar mana. Muna fatan 'yan kasuwarmu za su sanya tausayin al'umma da kuma kishin ƙasa a yanzu da farashin dala ke ci gaba da karewa. Saƙonmu na gaba ya fara da sallama, ya ce murya Amurka. Cutar nan ta ɓullo a jihar Sokoto wadda ba a gane kanta ba. Ina al'umma jihar addu'a Ubangiji Allah ya kare su daga ita, kuma ya kare mu daga dukkan wasu cututtukan da ke duniya, amin. Saƙo daga Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Saƙon haɗin gwiwa ya fito daga Comrade Ilyas Yakubu Ɗigawa daga jihar Bauchin Najeriya, mamba na ƙungiyar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje Turu da Sunusu Maɗatai da Magaran da Haddabu mai kwamfuta mai yama da Bulama Cilum Galaba da Comrade Ibrahim Lara Gabta. Suka ce VOA Hausa suna fatan kira ga 'yan sandan jihar da Magaran, ya kamata su gaggauta sakin Mamman Sani Dauda cin wazza da suka kama saboda ya rubutu a shafinsa na Facebook ya faɗi gaskiya. Suna fatan Allah ya kawo musu ƙarshen wannan zalunci. To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a taƙaice.
Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ambato wasu jami'an Isra'ila da na Amurka da ba a bayyana sunayensu ba. Suna cewa Isra'ila ta kai wani hari ta sama a cikin ƙasar Iran a yau Juma'a. Lamarin da ya faru cikin dare shine harin ramuwar gayya na baya-bayan nan tsakanin abokanan gabar yankin biyu. Sai dai a yau Juma'a Tehran ta mayar da lamarin wasa tare da nuna cewa ba ta da shirin mayar da martani. Jaridar New York Times da Washington Post sun ambato jami'an Isra'ila na cewa Isra'ila ta kai hari ta sama a Iran. Aƙalla mutane takwas ne suka mutu a wani hari da Rasha ta kai cikin dare a yankin Dnipropetrovsk da ke tsakiyar Ukraine, kamar yadda jami'an Ukraine suka bayyana a yau Juma'a. Ma'aikatar lamarin cikin gida ta Ukraine ta ce an kashe mutane shida da suka hada da yara biyu a yankin Snilkibishki da ke kudu maso Dnipro, yayin da aka kashe wasu biyu kuma a Dnipro. 'Yan sanda a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a ƙasar Pakistan sun faɗa a yau Juma'a cewa wasu 'yan kunar bakin wake sun kai hari kan wata mota da ke ɗauke da wasu ma'aikatan ƙasar Japan biyar, amma dukkansu sun tsallake rijiya da baya ba tare da wani rauni ba. Wani babban jami'in 'yan sanda ya shaida wa manema labarai cewa an kai ma'aikatan masu aikin harhaɗa mota ne zuwa yankin masana'antu a babban birnin kasuwancin Pakistan da sanyin safiya, lokacin da aka yi wa motar su mai sulke hari. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta amince da wani nau'in allurar rigakafin cutar kwalara da ake amfani da shi sosai, wanda zai iya taimaka wajen magance waitar masu kamuwa da suka rage yawan allurar rigakafin a duniya da aka ajiye tare da barin ƙasashe matalauta suna ta ƙoƙarin shawo kan annobar. Hukumar WHO ta ba da izinin yin allurar rigakafin, wanda kamfanin EU Biologics ya samar.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu kama da dan Muhammad Hafiz Baballe ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni ta kuma haɗa shirin. Sai injiniyan mu ta yau Kila Williams. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa salamu alaikum.